الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. باهت حكا ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الله ملوك تنسر كيدا إيقوانسا لقدرا ورسا يا قدرا من السيجة بدرا wannan tafsiri namu na alqur'ani mai girma da nake gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan Fage cikin garin Kano. Dan ban manta ba, a yau 12 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443, wanda ya daidai da 13 ga watan 4 2022 miladiya. A yau ranar Laraba, karatunmu kuma na 11 kenan a wannan wata, za mu tashi a cikin suratul anbiya. Muna cikin jiya mun tsaya akan aya ta 43, yau za mu tashi aya ta 44, inda Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake cewa:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله
nam. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce: bal bari ba haka ba ne, matta'ana ha'ula'i, mun jiyawa waɗannan daɗi, wa aba'akum, da iyayensu, hatta ƙala alaihimul umr, har rayuwa shekaru suka yi tsawo a gare su. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ شنباتا غني للمو منا رجي كسا منا توي كسا دقا جيفن انتا. أفهم الغالبون، شنصنا غني سوني ذاتي غلبا سوما سغلباني. قل كتي مسو إنما أنذركم بالوحي، كأي ني إنا مكو غرغئيني دا وحيين دا أكيني. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذر، قراني باسا جن كرا لوكتين دا اكي مس غرغدي. ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك، يا عند وني بانغري نا عذابر اوبنجينكا تشافيسو، لا يقولن يا ويلنا، للي ذاك جي سنا تيوا كاي تشم ان كنا ظالمين، lalle mun kasance cikin azzalumai. Anan Allah Maɗaukakin Sarki yana ba mu labarin mushrikai, abinda ya rute su ya ɗauke su suke cikin halaka da ɓata da irin wancan maganganun da suke yi na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kawai rayuwar duniya ce da suka ji ta yi musu daɗi da ni'imar da suke ciki, kuma shekaru ya ja, mutum ya ga ya kai wajen shekara 30-40 yana cikin jin daɗi da 'ya'ya da mata yana fadar abin da ya ga dama, yana yin abin da ya ga dama. To wannan shekarun da kuma dadewa a cikin su, ana cikin ni'ima da jin dadi, shine ya ruɗe su har suka yi kudur cewa babu wani abu kuma babu wani wa'azi da zai kai musu. To Allah madaukakin sarki bayan a ayar baya ya rushe cewa gumakan da suke bautatawa dai ba za su amfana da su ba, kuma anan shine ya dawo yana ba su labarin cewa dadin da suke ciki da ni'imar da suke ciki Allah ne ya musu, kuma yana da iko ya iya ingize ta ya kade rahmat ya kade ni'ima. Duk wani abin da suke takama da shi na ni'ima dan shekaru sun ja, wannan ba wani abu ne ba a wajen Allah. Sai sha Allah yace bal matta ana haula'i wa aba'ukum, yani ahli makka, yana nufin yace a bari mun jiya musu dadi waɗannan da kuma iyayensu, wato mutanen garin makka. Matta'ahumullahu bima an'ama alaihim, Allah madaukakin sarki ya ni'imta su da ni'imomi daban-daban da ya ba su, na mulki, na ƴaƴa, na kuɗi, na faɗa aji, hatta qala alaihimul umur, har shekaru suka yi tsawo suna cikin wannan ni'imar. To wannan sai ya ruɗe su da wannan abu, sai suke zaton cewa ba za su taɓa magushewa ba daga duniya. To sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi, yace afala ya rauna anna na'atil arda nanqusuha min aqratiha, shin ba ta gani ai afala yanzuruna ba ta duba anna na'atil arda nanqusuha min aqratiha, muna zuma ƙasa mu rage ta mu cimmata daga gefanta, ai ardul kufri wato ƙasar kafirci muna tawayar da ita ta hanyar cinta a yaƙi, halakar da ita, ko kuma ta hanyar yanda za a yi yaƙi a karkashe mutanen a ɗauki waɗansu suka zama bayi, ko kuma ta hanyar Allah madaukakin sarki yana sanya suna mutuwa yau da gobe, duk wannan zai iya ɗauka. Wato malaman tafsiri sun yi tabayani a nan ne Allah yake nufi cewa muna zo wa ƙasa muna tauye ta ta gefanta, kamar inda Allah yake walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un, wai suka tafi cewa haka Allah yake nufi, kamar yanda ya faɗa haƙiƙa muna halakar da alƙaryun da suke gefanku, kuma a haka muke sarrafa ayoyi ko kunyoyutan ku dawo ku ga Allah. Wasu kuma sai yana cewa ai na'atil arda nanqusuha min aqratiha, ai za mu bayyanar da musulunci mu ƙasƙantar da kafirai, wato ma'ana shine yanzu ba su yi la'akari da nasarar da Allah yake ba waliyansa ba akan abokan gabansa, yanda ya halakar da al'umatan da suka gabata da kuma alƙaryun da suka zalunci kansu a baya, kuma ya ƙirar da muminai, ba sa ganin wannan? Afahumul ghalibun, wannan tambaya ce ta inkari, shin su ne masu galaba, su za su yi galaba, ko kuma balhumul maghlubun al-asfalun al-akhsarun al-arzalun, ko kuma ka ce a bari su ne wanda za a yi galaba a kansu, kuma su ne makaskanta, su ne wanda za su yi asara. Sai ta zama fa'in nan lil'aqfi, an yi aƙafi a kan waɗancan afala ya rauna anna na'atil arda nanqusuha min aqratiha, sai zamanto an ɗora a kan cewa su za a yi galaba a kansu, ko kuma ta yaya za su yi galaba bayan muna cimma ƙasa, duk ƙasar da muka kisa a gaba ta kafirai ta azzalimai ba mu ƙyale wannan ƙasar sai mun ga bayanta, ta yaya za su yi galaba? Shi yasa wasu suka ce wannan ishara ce kamar Allah yana nuna ɗaukakar musulunci. Akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo ya ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan wanda suke jayayya, wanda daɗi ya musu yawa, har suke fito na fito da ayoyin Allah, har suke faɗan munanan maganganu ga Allah da Alƙur'ani, saboda sun yi daɗe cikin daɗi. sai Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam qul yace musu innama unzirukum bil wahyi kadai ni ina muku gargadi ne da alqur'ani shine wahyi an ai ina koratar da ku irazanar da ku da alqur'ani wannan shine al'amarina kuma shine abinda Allah ya umarce ni da shi da shi duk abinda za ku yi da duk abinda za ku yi na izilanci ba ni ni bazan iya zo muku da azaba ba nan take kamar yanda kuke mun fito na fito cewa in zo man da ita ko a musu ruwan duwatsu duwatsu ko duk abinda za a yi ni dai kadai abinda aka aiko ni in isar da sako daga Ubangiji madaukakin sarki in gargade ku akwai azaba da narko ga duk wanda ya kauce wa shari'ar Allah domin in budar da idanun waɗanda suka makafce in bude irazan waɗanda ba sa ji ba sa gani da wannan wahayi amma duk da haka duk wahayin da zan yi da bayanin da zan yi dangane da abinda Allah ya aiko ni wannan ba zai fa'idantar ba ga wanda Allah ya rufe idansa ko ya rufe zuciyarsa yasa sai Allah ya ce wala yasma'u summu du'a'a idza ma yunzaru ai kurma in kana kiransa duk kiran da kake mar da gargadin da kake mar baya ji wato duk wahayi da manzon Allah zai musu da gargadin da zai musu da tunatar da su da Allah zai ji matukar sun zamto kurani zukatansu a rufe yake ba su bude ba dan karbar shari'a ba su shirya ba dan su karbi shari'a to duk abin da za a musu na gargadi wannan ba zai amfanar da su ba ashe wannan yake nuna mana wa'azi da tunatarwa da gargadi yana amfanar da wanda yake saurara yake ji ji na ya aiki da shi ba ya yi inkari ba ji na ya shirya ma zuciyarsa zai yi aikin da abin da ake faɗa kuma ya sanya wa kansa tsoron Allah to irin wannan shine in aka karanta ma alqur'ani in aka yi ma wa'azi wannan abin zai amfane shi zai gargade shi amma duk wanda Allah madaukakin sarki ya maida shi makafu ko kurma ko ya rufe zuciyarsa ba yanda zai ji ba zai taba jin kira ba yasa sai Ubangiji madaukakin sarki yace wala in masatum nafhatun min azabi rabbika wasu ka ce idan nafha ta same su daga azabar rab Ubangijinka wasu ka ce abinda ake nufi ai kadan daga cikin azaba aka dan taba su wani suka ce nafha abinda ake nufi idan aka dan ingizo musu kadan daga cikin azaba ba mai yawar ba ko kuma aka dan taba su aka dan yafuce su da azaba kadan dandanan sai kaga sun zo sun shiru la yaqulunna sai kaji lalle suna cewa ya wailana kai can mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimi wato lokacin da mutum yake cikin ni'ima yake aikata abin da ya ga dama yake yin abin da ya so to duk kale shi aka yi inda wani dan abu zai tunkule shi ya taba shi dandanan sai kaga ya dawo ya koma ya bi Allah haka kafirai suke haka shagalallu suke haka duk da yawa daga cikin mutane haka suke ko yanzu zaka ga mutum yana da kuɗi yana da mulki yana da kan abin da yake so amma da an dan taba shi an kwace mulkin ko kuɗin sun taso karewa sai rike carbi sai zuwa masallaci kullum sai nutsu sai kaga ya koma ga Ubangiji madaukakin sarki amma lokacin da yake fantamawa yake budawa to a lokacin ba ma ya tunanin Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuwa kamata a ce bawa lokacin da kake cikin ni'ima kake cikin kwanciyar hankali imanin ka ya dawo da kai ka gode ma Allah domin ka rinka yi wa Allah bauta da godiya ta wannan ni'imar da ya baka duk lokacin da wani abu ya same su dan kadan na azabar Allah to sai kaga sun yarda da zunubansu sun kore suna cewa lalle mun zalunci kanmu a ranar lahira. To sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa,
na'am, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin.
Na'am, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wa nada'ul mawazina al-qisfa, ranar da zamu ajiye mizani na adalci a yawmul qiyama, a wannan ranar ta ranar tashin alkiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a, ba wata rai da za a zalunce ta wani abu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, in abin da mutane suka aikata gwargwadon ƙwayar komayya ne a kai na jiha, za mu zo musu da shi. Wa kafa bina hasibi, Allah ya ce mun isa masu iya lissafi, mun isa masu ƙididdiga. A nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki, bayan ya riga ya yi gargaɗi ga waɗancan wanda suke kirawan kansu halaka, suka yarda da zaluncin da suka yi, to wannan yarda ɗin da cewa ni na cuci kaina, na ha'inci kaina, wannan baya nufin zai tserar da su ranar tashin alkiyama. To sai Allah ya ce ranar da za mu aje mazaunai sakelai na gaskiya, domin almawazin jam'u ne na mizan. Wannan yana nuna kenan akwai ma'aunai da za a ajiye da yawa. Wasu kuma suka malamai kan sai da yake sai a ma'auni ɗaya ne sikelin za a ajiye, amma ayyukan mutane ne daban-daban za a auna. Domin da yawa daga cikin malaman tafsiri sai suka tafi mizani ɗaya ne, an yi jam'i nan saboda bambancin ayyukan da za a auna da kuma abubuwan da za a auna. Kaga hadisai sun tabbata aiki za a auna su, kuma sun tabbata su shi kansa mai aikin za a auna shi. Domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisansa da dama yanda za a yi awon daban-daban. Da aka ce li yawmil qiyama, ai li ahli yawmil qiyama ake nufi, domin mutanen da suka zo ranar tashin alkiyama su ne dukkan bayi, mutane da aljannu za a auna. Allah ya ce bayan an ajiye wannan mizanin an yi awo, to fala tuzlamu nafsun shay'a, ba wata rai da za a zalunce ta, ba wani muhsini wanda ya abin kirki da za a tauye abin kirki da ya yi, kuma ba wani wanda ya abin tsiya da za a ƙara mushi a kan abin da ya yi. Kowa zai girbi abin da ya aikata, domin wannan mizani ne na gaskiya. Kamar yadda a wani waje Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada, Ubangijinka baya zaluntar kowane mutunta, ba wanda Allah zai zalunta. Kama a wani waje inna Allah la yazlimu mithqala dharra, Allah baya yin zalunci ko da daidai ƙwayar komayya ce. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, idan ya zamanto abin kirki ma mutum yayi sai dai Allah ya lullunka ya zo da lada mai gwaɗi mai nauyi ranar tashin alkiyama dangane da aikin da kai. A nan dai Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana tabbatar mana da cewa abinda mutum ya aikata na alkhairi ba za a tauye ba, sai ma dai a ƙara ma. Abinda ka aikata na ba daidai ba, ba za a ma a ringizo ba, a ƙara ma laifuka, za ka zo ka same shi cibiyacin, ba wanda za a cuta. Shi yasa a wasiyar Luqman yake cewa ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun hasanatan fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, yace ya kai dan dana abinda ka aikata koda daidai kwayar komayya ne, kuma kwayar komayya kankantarsa yana kan can falifalin dutse ko yana cikin sammai ko a cikin ƙasan ƙasa yake, to sai Allah ya zo da ita. Wato duk abinda mutum ya aikata duk kankantarsa sai an zo an tsora ma shi a kan mizani. Duk girman laifinka in kana da ayyukan alkhairi, duk kankantar aikin alkhairin nan. Ya sa manzala sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar yake cewa kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Yace kalmomi biyu masu saukin fade akan harshe, masu nauyi akan mizani, wanda Ubangiji yake son su shine fadar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Sannan Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Aisha tace wani mutum daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi, ya rasulullah, ya manzon Allah, ni na kasance ina da bayi wato a karkashina suna mun ƙarya, suna saba mun, suna ha'inta ta, ni kuma ina musu uquba, ina zane su, ina musu duk abin da yake, ina zagin su, ina dukan su, to ya tsakanin ni da su ranar tashin alkiyama? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai muku hisabi tsakanin ha'intarka da suke da saba ma da ƙarya da suke ma da kuma uqubar da kake musu, sai Allah ya gwada ta akan mizani. In ya zamanto uqubar da kake musu gwargwadon ha'intar da kake musu da komai, to wannan an yi balance kenan, ba ka da laifi ba su da laifi, tunda ka zage su, ka dace su, ka ci mutuncin su, to sai a zo a auna wannan a mizani da ƙaryar da suka ma, da ha'incin da suka ma, da abubuwan da suka yi ma, sai a auna. In ya zama balance, iya dukan da zagin yayi daidai da ha'incin da zaluncin da suka yi ma, to shikenan. In ya zama kuma uqubar da suka yi ma da kai musu bata kai laifin da suka yi ma, to sai a baka rararka, sai a saka ma da rararka, sai a dauko ladan su da abin su sai a baka. In kuma uqubarka da kai musu na duka da zagi ya fi ha'incin da suka yi ma, to sai a rama musu, sai su kuma karɓi sauransu a wajenka ranar tashin alkiyama. Wannan mutumin da ya ji haka sai ta kuka a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam yana magiya. Sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace malahu la yaqra'u kitab Allah, me yasa kai baka karanta littafin Allah ba, baka karanta littafin Allah? Wannan abinda na baka na hukunci gani kake kamar wani sabo na zo ma da shi, dan baka karanta littafin Allah ne? Gashi Allah yace wa nad'ul mawazinal qist liyawmil qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Allah yace wa kafa bina hasibi min isa auditor, min isa masu bincike, duk wani EFCC da kake gani anan, da wani ICTC, da wani menene, ba su san komai ba, ba abin da suke iya bincika, bincike na hakika sai a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Wannan sahabin fa qala ar-rajul, sai ya rasulullah, ma ajidu shay'an khairan min firaqi ha'ula'i, ni ban ga akwai wani alkhairi a tsakanina da waɗannan bayin nawa ba, face in rabu da su. Ina sheda ma da Allah yanzu duk sun zama ƴaƴana ƴan tasu, domin kan mu je a mana hisabi tsakanin ya da su. Wannan yake nuna mana kenan yaran da suke ƙarƙashinka suke ma laifi da duk abin nan. In dai kana ɗaukar hukunci, so hukuncin da kake ɗauka sai an maka hukunci tare da su ranar tashin alkiyama. Dukan da kai, ko ɗaurin da kai, ko zagin da kai, ko mutuncin da ka ci musu, ko riƙe musu kuɗi da kai na uqubar wannan da kai, sai an auna an ga ya yi daidai da laifin ko bai yi daidai. In ya yi daidai shi ne ka tsira wajen Allah, in bai yi daidai ba su ma ciko, in ka wuce gona da iri wajen uquba ka musu ciko. ya ma ba daidai ba ka tesa min mari to sai a zo a tamba sai a je wajen Allah sai ya aula tsakanin kuskuren da marin wanne yafi to haka ko shugabanni yanzu da suke ɗebe mana kuɗi suke menene to su ma zagin da muke musu shi ma a haka za a yi hisabi yanzu a matsayin ka kullun ka zauna a majalisi guda ɗaya ka tsiniyawa gwamna ka tsiniyawa shugaban ƙasa ka tsiniyawa chairman ka tsiniyawa su dubu kaza ka je wancan majalisin ka tsine mishi sun zalunce ka ba wuta ba ruwa ba kaza to kai na ta tsinuwar to in ka je kai ɗinka sai a ɗauko tsinuwar nan naka da zagin nan da menene sai a ɗora a mizani sai a ɗuro cutar da suka yi ma sai a ɗora da mizani in sun zagu an yi balance shikenan sai su tafi salin alin kai ma ka tafi salin alin in zagin da tsinuwar ya fi kuskuren da suka yi sai a ɗauko sallarka da azuminka a basu in kai kuma zagin da tsinuwar bai kai nasu ba to su kuma sai a ɗauko nasu a basa haka za a yi to me na wahalar da kai sai ka ga ana ta wani aune-aune kai gum da bakinka ka ce Allah ka saba mana na kirki ka kyale su su je su ɗauki sakamakonsu cikakke ranar tashin alkiyama ba ka je ana ta wani gwaje-gwaje ba a ce kai wanda ba ka so in ka zauna kana tsine man ba a shugaba kai baka sani taimakon shi ma kake ba ka kaunar shi sai ka zauna kana ta tsine mar to taimakon shi kake to da yanzu kana rage masa zunubin ka buɗe mishi mazarara zunubin yana raguwa da wannan zagin da wannan tsinuwar amma in ka kyale shi da Allahnsa to sai je ya ɗauki zunubin da ya yi a gaban Ubangiji Maɗaukakin Sarki kuma Allah dan ya tsoratar da mu ya ƙara cewa wa kafa bina hasibi min isa masu yin ƙididdiga in har ka san za a ma ƙididdigan abin da ka aikata to me ya kamata mutum ya yi abin da ya kamata mutum ya yi shiru ya bi Allah duk abin da zai kai shi ga a ce an yi hisabi ya wuce ya nemi ya wuce wajen domin duk abin da za a tsayar da kai a gaban Allah a ce dan me kai kaza to gaskiya bai kamata mutum ya sanya kanshi ba to sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da shi
walaqad atayna musa wa haruna al-furqana wa الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له
Na'am Ubangiji Maɗaukakin Sarki yace walaqad atayna Musa wa Haruna al-Furqana haqiqa lallai mun baiwa annabi Musa da Harun al-Furqan shine at-Taura wa biya'an ko mun bashi wani haske wa zikran lil-muttaqin da kuma wa'azi da gargadi ga masu jin tsoron Allah alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi wayanda suke jin tsoron Allah alhalin ba su ga uƙubar ba wa hum min as-sa'ati mushfiqun su ne wanda dangane da ranar tashin alƙiyama suke tsorace da ita kullum suke rausaya saboda tsayawa da za su yi a gaban Ubangiji wa haza Allah ce wannan zikirun wani gargaɗi ne a alƙur'ani mubarakun mai yawan albarka anzalnahu wanda muka saukar da shi a fa’antum lafu minkirun yanzu shi ne da shi ne kuke yin inkari a nan kamar yadda muka faɗa a baya Allah Maɗaukakin Sarki so da yawa idan yana ƙissar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙarana ta ya haɗa ta da ƙissar annabi Musa ko kuma yana magana a taura sai ya haɗa shi da alƙur'ani shi yasa a nan gun Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya yi magana cewa walaƙad atayna Musa wa Haruna al-Furqana haƙiƙa mun baiwa annabi Musa da annabi Harun al-Furqan. Al-Furqan shine littafin da yake rabi tsakanin ƙarya da gaskiya, littafin da yake rabi fata da shari'a, littafin da yake rabi da duk abin da yake ba daidai ba da abin da yake daidai, shine al-Furqan. Yasa su malamai suka ce abin da ake nufi al-Furqan shine al-Kitab. Abu Saleh Mujahid, kamar yadda Mujahid ya faɗa, Abu Saleh yace at-Taura, kasa da yace at-Taura halaluha wa haramuha, tana rabi halal da haram, da duk abin da Allah madaukakin sarki ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Abin da yake hada maganganun gabaki ɗaya shine duk littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar, Qur'ani, at-Taura, Zabura, Linjila da duk sauransu, sun kunshi raba ƙarya da gaskiya. Shi yasa wani waje Al-Qur'ani ma sai ya ce wa anzala al-Furqan, Allah ya saukar da al-Furqan, domin ya nuna duk littattafan Allah da Allah ya saukar ga annabawansa littattafai ne da suke rabe tsakanin ɓata da shari'a, da gaskiya da ɓata, da kuma halal da haram, da abinda suke haska zukatan da suka bi su kai imani da su, da kuma abinda suke bambanta tsakanin duhu na zukatan da wanda ba su yi imani da littattafan da Allah ya saukar ba. Ashe akwai shari'a, akwai wanda ya riƙe littafin Allah, ya bi littafin Allah, ya yi aiki da shi, za ka ga a cikin lamarinsa akwai bambancewa tsakanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba, yin abin da yake halal da sanin abin da yake haram domin ya ƙaurace mishi. Diya'an, don ya zama wani gargaɗi, shi ne wani haske, ya zama wani gargaɗi. Sannan kuma bayan diya'an wa zikiran, ya zama wa'azi. Ashe an saukar da duk littattafai tun daga kan annabi Nuhu har izuwa Al-Qur'ani, don waɗannan littattafan su zama haska ma al'umma suke na su aikata daidai, su bar abin da yake ba daidai ba. Haska ma al'umma suke su yi tarbiyya ta gari, su bar dukkan wani munanan halaye na ƙarya, na ha'inci, na yaudara, na sata, na zalunci, na yi da mutane, na hasada. Qur'ani da littattafan Allah an saukar da su domin su haska zuciya ta kubuta daga irin wannan munanan halaye. Sannan kuma gargaɗi ne da wa'azi. Idan kana sauraron Al-Qur'ani, kana sauraron abinda Allah ya ce, to ya kamata abinda ake karantawa, ake faɗa ma, ake fassara ma, ya zamanto wa'azi ne a gare ka. Wato kana ƙoƙarin aiki da abin da ake ji, kana bin umarnin da aka yi, kana ƙauracewa duk hanin da aka yi. Wannan shi ne makasudin saukar da littafin. Duk wanda littafin Allah ba su amfanar da shi wannan ba, to zai bai amfani da zuwan Al-Qur'ani ba shi a karan kansa. Dole sai mun ɗauka Al-Qur'ani ya zamanto yana cikin aikinmu da maganganunmu da halayenmu. Sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya siffanta siffofin waɗannan wanda suka yi aiki da Al-Qur'ani. Al-Qur'ani ya zame musu haske, Al-Qur'ani ya zame musu wa'azi, to ga siffansu. Sai ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, su ne wanda suke jin tsoron Ubangijinsu a halin gaibi. Domin wannan tsoron shi ya lazimta musu tsoron Allah, wannan khashiya. Yakhshawna ay yakhshawna azabahu wa huwa ghaibun anhum, su ne suke jin tsoron azabar Allah kuma Allah ba su gan shi ba, suke jin tsoron uqubar tun daga duniya, gashi a duniya babu uqubar, labari ake ba su uqubar kawai tana lahira, amma suka yi imani da ita daga ba su labari, shine wanda suke jin tsoron Allah da gaibi. Duk abin da ake faɗa din nan da wa'azuzzukan da ake faɗa, ai ba mu gan shi a duniya ba, a lahira yake, amma muka yi imani lalle tun da Allah ya faɗa uqubar nan tana nan. To wannan jin tsoron da gaibi da muka yi shi ma sifa ce ta imani, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, wanda ya ji tsoron Allah, Ubangiji mai rahama, bil ghaibi, yayin da cikin gaibi imma dai ya zamanto cewa bai ga uban bai ji tsoranta, bai ga lahirar ba yayi imani da ita, bai ga aljannar ba yayi aikin da zai kai shi, bai ga wutar ba ya tsoraci aikin da zai kai shi wuta. Ko yana halin gaibi a cikin jama'a yake, ko a inda aka san shi ko ba an san shi ba, ko kuma yana koye shi kadai in yayi tuwatuwar ya kulla ba wanda zai iya ganewa, to duk da wannan yaji tsoron Allah ya aikata daidai. Su ne wanda suka ji tsoron Allah a cikin gaibi, kuma waja a bi qalbin munib, ya zo ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki da zuciya wadda take koma ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki. A wani waje Allah ya ce innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lalle wanda suke jin tsoron Ubangiji a halin gaibi, to suna da wata gafara mai girma da kuma babban lada a wajen Allah. Ai ba karamin imani bane ba zai sa ka je inda ba wanda yake ganin ka amma baka saba Allah ba, ya zamanto kai kadai ka san abu ba wanda ya sani a duniya amma baka yi ha'inci ba. Amma ai in sai a gaban mutane haka sai na yi abin da yake tsoron Allah ne, ka ji tsoron Allah amma bai kai wancan ba inda ba kowa. In kuna kallo yanzu aka bani 200,000 yanzu aka ce in raba muku, na zo dai rarraba ai wannan na yi domin na raba muku ban ha'ince ku ba, amma abin da ya fi na tafi nan gun na tsallaka sai wani ya kira ni ya ce ga 200,000 je ka raba mutanensa, sai hawo mota ya tafi yasa sai na zo na raba, kaga wannan ai ya fi. To da ba wanda mahalukin da ya zani sai ni, to sai yasa waɗanda Allah zai ba su lada mai gwaba irin wanda suka ji tsoron Allah a wannan matsayin, yayin da in kai ba yanda za ka tashi ba wanda ya sani duk duniya, amma kai saboda tsoron Allah kai daidai ba dan a ce mutane ba, ba dan komai ba, dan kai imanin ka Allah yana kallanka. Wannan shine babban imani wa'anda za su samu gafara, kuma kaɗan ne daga cikin mutane suke iya yin haka, kaɗan ne daga cikin mutane wanda za su iya yin haka. Sai ba mai ƙaramin imani ba zai ji ba wanda ya san abu ba wanda ya yi ya iya yi, ba mai ƙaramin imani ba zai ga matafiyi kawai yanzu ya zo wucewa a mota ta wannan masallacin kawai fakin da masallaci ya zo dala zo mala wala daga Katsina nake Kaduna zan tafi sai naga wannan masallacin ina so in taimaka mishi dala ga 200,000 a je ai aiki ya wuce a mota zitaran masallacin nan wanda suke waje din nan in a cikin mu 100 da wuya a samu mutum 8 wanda za su iya kawowa, da wuya a samu mutum 8 a cikin mu 100 da za su iya kawowa. Wannan shi ne allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ba wanda ya san abu ba wanda ba inda labarin zai fito ba inda za ta tashi ba ka jin tsoro za a zo a yi tuhuma, amma sai ka zo ka tabbatar da abin da yake gaskiya. Wannan Allah ya ce su ne suke da gafara mai girma, sai Allah ya gafarta ma wasu zunubanka can da baka sani ba saboda wannan tasarrufin da kai. Sai Allah madaukakin sarki ya baka lada mai tsoka, sai Allah ya ƙara siffanta su ya ce wa hum min sa'ati mushfiqun ay khaifuna wa tiluna, su ne dangane da ranar tashin alkiyama kullun cikin tsoro suke, suna rausaya zuciyoyinsu suna kadawa ni zai faru ranar tashin alkiyama, shine babban abin tsoron su kullun ina za mu je, domin dai ranar tashin alkiyama ai gida biyu ne, in aka leka aljanna bakka nan kana wuta, in aka leka wuta bakka nan kana aljanna, shikenan serious, kuma hukunci ne guda daya ba dauka tsara. In aka yi shi an zartar, in azalta hauka aka zartar dan wuta ne shikenan, in rahmar Allah ta haɗu da kai aka ce dan aljanna ne, to ganin a ranar ina za ka je shine ya sanya su kullun suke tsoron zuwa ranar da me zai faru a ranar, wanda ko kullun yake cikin tsoron da tashin hankalin zuwa ranar da me zai faru a ranar, to ko shakka babu za ka ga yana takatsantsan domin ya tserar da kansa a wannan ranar. Allah ka tserar da mu. sai Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, yani alqur'anul karim, wannan kuma wani gargadi ne, wani wa'azi ne mai albarka da muka saukar da shi, alqur'ani kenan, wanda la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, wanda bata bai zuwa mishi ta gaba ko ta baya. To wannan alqur'ani din aywa hadhal alqur'an, Allah kamar ya ce mana wannan alqur'anin zikrun liman tadhakkara bihi, gargadi ne wa'azi ne ga wanda ya wasu da shi, wa mau'izatan liman ista'adha bihi, kuma wa'azi ne ga wanda ya wa'azuntu da shi, kuma ka mubarak kasirul baraka wal khair, ne yawan albarka ne da alkhairi a cikin alqur'ani, matiƙar ka ga mutun ya mai da alqur'ani lazimin sa, yana karanta shi dare da rana, yana neman sanin fassararsa, yana aiki da shi, to haƙiƙa albarka ta zo mar da shi da iyalansa da gidansa, sai kaga albarka ta lulluɓe shi, domin shi alqur'ani a karan kansa tarin albarka ne da shi da alkhairi, duk wanda yake son albarka da alkhairi to ya ci kunkume alqur'ani da karantawa da sanin ma'anarsa da aiki da dokokinsa da hani da abin da ya hannu, to ko shakka babu zai ga albarka duniya da lahira. Afa antum lahu munkiru, shi yanzu shi kuke inkari bayan digga shari'ar da ta bayyana a cikin alqur'ani da mu'ujizozin da ya fito daga cikin alqur'ani da abubuwan da alqur'ani yake tafa da shi da abubuwan da alqur'ani yake gargadi a kansa, yanzu duk da haka kuna inkarinsa cewa ba daga wajen Allah yake ba, duk irin wannan fito na fito din ta yaya kuke inkarin cewa wannan alqur'anin ba Allah ne ya saukar ba, tare da kuma Yahudawa kuna i'tirafi at-taura Allah ne ya saukar da shi, to danni shi kuma alqur'anin kun ga ba inda ya saba da at-taura, ba inda ya saba da injila, maimakon me yasa kuka yarda at-taura Allah ya sauka a matsayin ku na Yahudawa, me yasa kuka yarda injila Allah ne ya saukar da ita a matsayin ku na Kiristoci, amma ko ba ku yarda alqur'ani Allah ne ya saukar da shi ba, wannan tambayar ta inkari ne, wato abinda kuka yi babu hankali babu tunani, hankalin da ya baku da kallon littafin da kuka yi ko gaskata cewa wancan sakon Allah ne daga Allah yake, to ya kamata irin wannan hankalin ya daidaita ku ya shiryar da ku ku fahimci cewa alqur'ani shi ma kansa sakon Allah ne daga Allah yake subhanahu wataala. Sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
wa laqad ataina ibrahim قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا
na'am ubangiji madaukakin sarki sai ce walaqad ataina, haqiqa lalle mun baiwa ibrahima annabi ibrahim rushidahu shiriyarsa min qabli tun kafin nan wa kunna bihi alimin, kuma lalle mun kasance muna sane da shi, iz qala li abihi, hatina yayin da ya ce wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun, wannan wani irin gumaka ne wayanda kuke dukufa kuke akan su kuke bautar su, wata irin gumaka ne, qalu sai suka ce wajadna aba'ana laha aabidin, sai suka ce ai mun samu iyayen mu suna bautata musu, qala sai ya ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin, lalle hakika ku ko da iyayenku kun kasance cikin bata mabayyana. Anan Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin annabi Musa da Harun da shari'ar da ya ba su, sai kuma ya ba da labarin Isa ta karkata wajen labarin annabi Ibrahim, jagoran masu tauhidi. Yana ba mu labari yanda shari'arsa ta zo mishi, sai ce walaqad ataina ibrahima rushdahu, haƙiƙa mun baiwa annabi Ibrahim shari'arsa min qablu, kafin nan. Menene ake nufi da min qablu? Wasu malamai suka ce min suhuri, tun yana yaro Allah ya ma ilhamin gaskiya da hujja akan mutanensa, kamar yadda Allah ya faɗa a wani waje wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi, waɗancan su ne hujjojinmu da muka baiwa annabi Ibrahim akan mutanensa. Maqsudi ne anan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ya baiwa annabi Ibrahima shari'arsa min qabl, ainin qabl zalika, kafin wannan, imma kafin a aiko shi annabci, ko kafin mu saukar da at-taura, ko kafin mu saukar da alqur'ani, duk yanda dai malaman alfasara suka yi ta fassarawa. Domin shiri Allah yake ce haƙiƙa mun baiwa annabi Ibrahim shari'arsa min qablu, kafin nan. Sai Allah ya ce wa kunna bihi alimi, kuma mun san shi da muka bashi domin ya cancanta a bashi din. Ai wa kana ahlan li zalik, ya cancanta shine wa kunna bihi alimi, domin mun kasance muna sane da shi, wato mun san ya cancanta a bashi shari'a. Saboda mai neman gaskiya ne, mai tsayawa akan tauhidi ne, mai bincike ne ga Allah. Kaga anan sai faƙala, sai ba mu labari daga cikin shari'ar da aka bashi tun yana yaro shine inkarin mutanansa da yayi. Yace iz qala li abihi wa qaumihi, yayin da yace wa mutanansa da mahaifinsa Azara, ma hadhihi tamasilu allati antum laha aqiqun, wana irin gumaka ne wanda kuka tsaya kuna duƙufa wajen bautar su. Wannan ita ce shari'ar da Allah yana ya bashi tun yana yaro, yayi inkari dangane da mutanansa da suke bautar gumaka sabanin Ubangiji madaukakin sarki. Ma hadhi tamasilu allati antum laha aqibun, ai wannan wanda kuka tsaya mu takifuna, wanda kuke zuwa ku durƙusa, ku duƙufa, ku ritsina kuna bautarsa. Domin al-uquf, in aka ce atifuna daga al-uquf ne, al-uquf shine ibaratun an al-luzum wastimrari ala shay, idan mutum ya lazimci abu ya ci gaba da shi sai a ce al-uquf. Ai ma hadhil asnam allati antum muqimuna ala ibadatiha, wannan wani irin wasu irin gumaka ne wanda kuka tsaya kuke bautar su. Qalu wajadna aba'ana laha adihi, sai suka ce kawai mu ba tu da wani dalili, mun samu ƴaƴanmu ne, iyayenmu ne su suke bautatawa. Suka ba shi amsa da wannan amsar, kamar in ka duba Fathul Qadir na Imam Shawkani, yace ajabuhu bi hadhal jawabi, sun bashi amsa da wannan amsar, allazi huwa al-asa allati yatawakkalu alaiha kullu ajiz, yace domin wannan hujjar ita ce fandar da kowane gadiyayye yake dogara da ita. Duk wanda bai da dalili sai ta mu gaskiya iyayenmu haka muka tashi suna yi, shikenan dalili ce. Me yasa kake haka muka samu iyayenmu? Wani ɗalibinmu ne fa ya je hatsu don karatu, babba ne da karatu muna aji da shi, wani malaminmu Profesa Kamal Ubay yana koyar da mu, ya faɗi wani hukunci, to sai muka zo aka gan shi yana sallah sai ya sadalu haka, haka gama sallah. Limamin ne, limamin shi professor din shi ya mana sallah, yana tashi yace Sheikh Malik ya akai ka sadalo ka saki jikinka ba kai kabazu ba. Yace ai ni professor ni wallahi baba na hayya mutu sadali yake na haka yake. Yace ayo to babanka ya zo su dan karatu. Yace a yace to me yasa ka zo? Sai ka koma can garin ku sai ta duk abin da babanka yayi kai ta yi. Idi abin da ya faɗa mushi mu ko muka tashi da yake dalibi ne abokin muka ta kokana mu da yayi wani mu sai mu ce a fa babanka ne ba ya kamata ba kai ya zama abun kokana. To shi yasa yake wannan ita ce hujjar dukkan wani gajiyayye. Sai ya ce haka na tashi na ga iyaye na suna yi wa hablu alladhi yatashabbatu bihi kullu ghariqin, yace ita ce igiyar da duk wanda ya nitse a ruwa yake kamawa. Inji Imam Shaukani duk wanda ya rasa dalili abinda zai ce ma haka naga iyaye na suna yi wa huwa tamassuku bi mujarrad taqlidil aba, shine kawai ya riko kawai da abinda iyaye suke yi. Ai wajadna aba ana ya'budunaha fa abannaha iktida'an bihi wa mashyan ala al-tariqatihim, yace kawai mun samu iyayen mu suna bautata musu mu ma muka ci gaba da bautata musu domin koyi da su da bin hanyar su shikenan. Wa hakaza yujibu ha'ula'i al-muqallada min ahli hadhihi al-millati al-islamiyya, yace irin yanda wa'ancan suka faɗa muqalladai na wannan addinin namu musulunci a musulunci. Imam Shaukani yace haka suke faɗa ma yanzu. Wa innal alim bil kitabi was sunna, in wanda ya san littafin Allah ya san sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam, idza ankara alaihim al-amal bi mahdhi ar-ra'yi al-madfu'u bid dalil, yayi musu inkari da wani ra'ayi da suka yi wanda ra'ayi ne kawai yasa suka yi wani aiki babu dalili, yace ai manzon Allah ya ce kaza wannan bid'a ne. Qalu sai su ce hadha qad qala bihi imamun alladhi wajadna aba ana lahu muqallidina wa bi ra'yihi akhirina, sai su ce ai shehi wane ne, malam wane ne ya faɗa wanda muka aske iyayen mu shi suke daukan maganar sa kuma shine waliyin su shine sheshin su shi yasa muke bi. Ku duba Imam Shaukani sai yake faɗa wannan da ya zo yanzu sai ga har yanzu suna nan haka ake kai faɗa da mutum ana maganar nassi shi yana cewa ai iyaye na haka suka yi. Wa jawabuhum, to in ka haɗu da mutum ya faɗa ma wannan, inji Imam Shaukani, in kana tattauna da mutum magana addini yanzu a mutananmu na musulunci ya baka irin wannan amsa, to sai ka bashi amsar da Khalil Annabi Ibrahim ya ba mutanansa. Qala, sai ce musu laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin, lalle ku da iyayenku kuna cikin bata mabayani. Ya nazo muku da hadisi ingantacce, nazo muku da aya ka ce mun aya haka kuka tashi kuna yi a garinku, har haka babanka yace, har haka sheshinka yace, ai haka waliyanka suka ce, ai haka malamai na suka faɗa, haka muka tashi ana faɗa mana a garinmu. Suka ce haƙiƙa ku da wa'anda suke faɗa muku din suna cikin bata mabayani, domin bata ne mabayani wanda baya ƙuya ga duk wani mai hankali. Domin mutanen Annabi Ibrahim sun bautata ma gumakan da ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa ji ba sa gani, akwai batan da yake wannan? Yace kuma wannan batar ba abin da ya kai shi yace waɗanda suke muqalladai a musulunci. Imam Shaukani yace ba abin da ya kai bata waɗannan muqalladan na musulunci wanda suke canza abin da yake littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da wani ra'ayi ko ijtihadin wani malami daga cikin malaman musulunci. Ba abin da ya kai wannan bata. Wannan yake nuna kenan dalili, abinda ake nema a dalili shine abinda Allah yake, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake. Gashi muna tsakiyar kissar kuma lokaci yayi mana halinsa, dole za mu tsaya anan, in muka zo gobe insha Allah muna raye sai mu tashi mu ga kuma ya aka ci gaba da gwagwarmaya tsakanin Annabi Ibrahim da masu mushrikan lokacin sa. Abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tauhidi. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan imani, Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk abin da zai raba mu da musulunci, Allah ka raba mu da shi. Duk abin da zai raba mu da imani, Allah ka raba mu da shi. Allah ka kawo mana alkhairin duniya da lahira. Allah ka buɗa mana a neman mu. Allah ka azurta mu arziki na alkhairi. Allah ka wadata mu wadata ta alkhairi. Allah duk abin da zai zama mana matsala a rayuwar mu, Allah ka mana maganin sa. Allah ka mana budin alkhairi. Allah ka mana budin alkhairi. Allah ka sa mu sauke dukkan nauyin da ka dora mana. Allah ka sa mu sauke nauyin iyalan mu da nauyin ibadar da take kan mu. Ya zal jalal wal ikram, Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayen mu hatta ka kabarin su in ta mu ta zo. Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Allah ka albarkaci zuriyar mu. Allah ka albarkaci bayan mu. Allah ka kula da zuriyar mu bayan mu, ka kula da imanin su da tarbiyyar su da addinin su. Ya zal jalal wal ikram, ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.